This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Adaro da kuma niyyar dukan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Jimmai Ali da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a daidai wannan lokaci.
Waɗannan shanu da aka kama shekaran jiya banda jiya an ɗauko su ne daga garin Safana. Safana ɗin nan da aka ɗauko su dama jihar Katsina tana cikin inda adda babban matsala ta sata shanu da kashe mutanen mu na Fulani, ana anshe musu dukiya.
Shugaban kungiyar Miyatti Allah ta ƙasa Alhaji Muhammadu Kiro kenan. Za mu kuma kawo muku shirin ciki da gaskiya, sannan ku saurari sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a mako. Daga bisani mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum a sauraro, ga labaran. Tashin bom jiya Talata a birnin Yola arewa maso gabashin Najeriya ya kashe aƙalla mutane 31 da raunana mutane 72 da dare bom ɗin ya tashi. Babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, to amma na kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram su ne suka aikata wannan danyen aikin domin sun kashe dubban mutane da sunan neman kafa a ƙasar musulmi.
Sabon kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ya buƙaci Amurka ta ɗan sarara wajen barin 'yan gudun hijira daga Siriya shigowa nan Amurka. Yana misali da damuwa kan matakan tsaro bayan munanan hare-hare da aka kai kan birnin Paris na ƙasar Faransa. Paul Ryan ya ce majalisar wakilan Amurkawa wadda 'yan jam'iyyar ta Republican ke da rinjaye za ta jefa ƙuri'a cikin 'yan kwanaki masu zuwa domin jinkirta fara amfani da shirin da shugaba Obama ya gabatar na barin 'yan gudun hijira 10,000 daga Siriya shigowa nan Amurka cikin shekara guda. A halin da ake ciki kuma, hukumar da ke lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta caccaki gwamnatoci da suka buƙaci a rage shirye-shiryen sake tsugunar da 'yan gudun hijira, bayan da aka gano cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka kai harin a birnin Paris ya shiga Turai ne ta hanyar sajewa da kwararar 'yan Siriya da ke arcewa daga yaƙi da ke tafiya a ƙasarsu.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce Amurka za ta yi maraba da Rasha ta karkata akalar hidimomin da take yi a Siriya wajen tunkarar 'yan kungiyar ISIS maimakon ƙarawa shugaba Bashar al-Assad ƙarfi. Shugaba Obama ya bayyana kungiyar ISIS a zaman babbar barazana, kuma ya lura da cewa kila kakkaɓo jirgin saman fasinjan Rasha a Masar a watan jiya ya ingiza shugaba Putin na Rasha canja inda yake mai da hankalinsa. Jiya Talata, bama-baman Rasha masu cin dogon zango suka yi wa raka babbar tungar 'yan kungiyar ISIS da ke arewacin ƙasar Siriya da gudan wuta. Rasha ta ɗauki wannan matakin ne sa'o'i bayan shugaban Rasha ɗin Vladimir Putin a hukunce ya danganta kakkaɓo jirgin saman fasinjan Rasha da aka yi a ranar 31 ga watan Oktoba da bom ɗin da 'yan ISIS suka dasa a cikin jirgin. Dukkan fasinjoji mai tanda 24 da ke cikin jirgin ne suka mutu.
Bai ɗaya majalisar dattijan ƙasar Rwanda ta yi na'am da canja tsarin mulkin ƙasar a jiya Talata da ya baiwa shugaba Paul Kagame damar yin takara a karo na uku. Za a yi ƙuri'ar jin ra'ayi a kan wannan mataki, kuma ana saran cewa jama'a za su yi na'am da shi. Dokar da ake amfani da ita yanzu ta buƙaci shugaba Kagame ya sauka daga kan karagar mulki bayan ya gama ba'adinsa shekara ta 2017. To amma idan aka bari ya sake yin takara, yana iya yin nasarar lashe zaɓe har sau biyu wa'adin shekaru 10. Kenan shugaba Kagame zai ta jarragaban mulki har zuwa shekara ta 2034 idan rai da lafiya. Ƙasar Rwanda tana ɗaya daga cikin ƙawayen Amurka na kud a nahiyar Afirka. To amma Amurka ta ce bai kamata Paul Kagame ya ci gaba da jarragaban mulki bayan wa'adinsa na yanzu ya ƙare ba.
Mutumiyar ƙarshe da aka san ta kamu da zazzabin Ebola a ƙasar Gini, wata jaririya 'yar kwanaki 21 da haihuwa, ta murmure daga cibiyar jinyar cutar a Conakry, babban birnin ƙasar. Alama da ke nuni da ƙarshen mummunar ɓarkewar zazzabin Ebola a tarihi. Har yanzu akwai mutane da dama a ƙasar Gini da ake nazarinsu a gani ko suna da alamun kamuwa da zazzabin. idan har aka yi kwanaki 42 babu wanda ya kamu da zazzabin, za a ayyana cewa babu zazzabin Ebola a ƙasar kusan shekaru biyu bayan bullar annobarta. Annobar Ebola da ta fara barkewa a ƙasar Guinea ta kashe fiye da mutane 11,000 a Afirka ta Yamma.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Madalla, hukumomin tsaro a Lagos tare da kungiyar Meti Allah ta makiyayen Najeriya sun gabatar da wasu mutane uku a wani taro da manema labarai kan zargin satar shanu kusan 30 daga jihar Katsina a kai su Iko. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashin Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana.
A lokacin wani taron manema labarai da shugaban kungiyar Meti Allah ta ƙasa Alhaji Muhammadu Kiro da sauran jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da jami'an hukumar tsaro na cikin gida DSS sun gabatar da mutane ukun da ake zargi ga manema labarai, wanda kuma ake zargin su da sace wasu shanu daga jihar Katsina, kamar da shugaban kungiyar ya yi bayani.
Waɗannan shanu da aka kama shekaran jiya banda jiya an ɗauko su ne daga garin Safana. Safana ɗin nan da aka ɗauko su, dama jihar Katsina tana cikin inda adda babban matsala ta sata shanu da kashe mutanen mu na Fulani, ana anshe musu dukiya, su kuma jami'an tsaro suna operation, suna tara dukiyar, ana ba wasu abun su, wasu kuma ba a gane masu don an kashe su. To yau an waye gari, Allah ya sa an samu su shanu guda 30 ba daya waɗanda aka ɗauko daga Safana, kuma tabbas shanun nan shanun sata ne. Babu shakka wanda ya zo da shanun nan guda 29 ya tabbatar da cewa ɗebo su aka yi cikin wasu, aka ba da su guda 29. Shanun da ake zato a wannan wurin sun yi shanu 1000 din ma da ake magana, wannan tabbas.
To koya wayannan dabbobi suka zo hannun waɗanda ake zargin, ga dai abin da dalalan shanun ke cewa.
Alaga wani ni sana'ata fatoci nake na akwai. To wani dai farko in ce tsotsai ne, Allah ya jefa ni cikin da ba sana'ata ba ce ba. Aka kira ni sarkin fawa, ya kira ni ce zo ga shanu an saida mu in zan ta Lagos in saida.
What local government?
Safana, Katsina state.
Sunana Babangida. Abin da ya shigo da ni yana magajina ne. Tsakani na har da Allah ni ban da masani yadda za a ce man na dauke shanu, na yasa ta shanu ne daga ciki in banda da ya ce man in jira shi ya zo in ya gama mu koma gida.
Na yake zo ne Lagos.
A nan inda nake zaune a nan cikin Abato a Gege.
Da yake yanzu mutanen da ake zargin sun shiga hannu, kowane mataki kungiyar ta Meti Allah take dauka, ga dai Alhaji Muhammadu Kiru.
Mataki kuma yanzu shanu za mu zauna a yi bincike, a tabbatar da bincike, a ɗauki shanu zuwa Katsina state, a je duk wanda ke da hannu cikin wannan shanu za mu bi kadin abun ɗaya bayan ɗaya domin mu tabbatar da an tantance gaskiya, an ba mai haƙƙin shi kuma a yi hukunci bisa ga adalci.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos a Najeriya.
Ta gaida Babangida Jibrin nan da wasu ƴan mintoci za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya, kamin nan sai a ci gaba da shakata da wannan waka ta marigayi Alhaji Mamman Shata.
Yeah.
Dr. Gaida Mahadi mai dogon zamani ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 2 na dare da minti 10. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimacin shirin ciki da gaskiya.
Malam Aljani, kafin ka tafi, zaka ci ubanka to. Ubanka na ce. Ni ba za ka damfare ni ba dan uwarka.
Na ce to Aljani dan damfara dan fa wannan ne watan cin ubanka ya kama. Kai me kake faɗi ne? Na ce watan cin ubanka ya kama. Kai ka san da wa kake magana ko? Na ce ai da ubanka nake magana.
Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya mun sake karkatawa ga batun yan damfara da suka addabi jama'a suna kiran su a waya su makala murya suna kare cewa su aljanu ne. Da alamun yanzu jama'a sun fara gane cewar duk wanda ya kira wayar ka yace maka shi aljani ne, to ƙarya dan damfara ne yana neman ya raba ka da dukiyarka ko wani abu naka. Alal ga misali, a makon jiya mun ji yadda wani bawan Allah mai suna Nura yayi da dan damfara a waya. Bayan da muka sanya masu sauraro da dama sun turo mana sautin da suka ɗauka na ƴan damfarar da suka kira su a waya, to amma daga baya reshe juya da mujiya suka gama yaudarar kansu ba su san cewar ana ɗaukar su a waya ba, wato su aljanun ƙaryen kenan. Kamar wannan mai sauraronmu mai suna Anas Saminu Ja'en makira da wanda ya nemi ya damfare shi.
Allah kasan an ce kukuru harki buna ha akwai wata makuna san ta nasara minan lahi wa fata hankali wa cin buɗi ta nasara makusanci wa bisharar mu'minin Allah yana tare da mu'minin ko ba gaskiya ba?
Wannan haka yake.
Guda haka duk abin da kaga Allah ya saukar ko ya hukunta to wallahi tallahi dana zai iya. Kuma duk abin da kaga Allah ya yi a cikin rayuwa ta duniya. Wuce ne daraja annabi ta Alƙur'ani. Allah sai mu koma izifi na uku. Inna Allah yake cewa uduhiya ilayya anna ustam ana faru min jinni qalu illa sami'ana qur'ana kataba. Ka san da suwa Allah yayi jawabi a cikin wannan aya. Allahu akbar. Ta suwa Allah yayi jawabi
da aljannu.
To bawan Allah kamar yanda na sanar da kai cewa mu dinnan ba mu daga cikin jinsiya irin taka ko ba gaskiya ba. Ba tare muke da cikin irin jinsiya irin taka ba, mun zo ne domin mu haɗe kai da kai mu taimaki addinin musulunci daraja annabi da alƙur'ani. Ubangiji Allah shi maka albarka, Allah shi albarka domin abin da isa muka fi yi maka ta wannan hanya ta na'ura ta kuwa ta wannan zamani. Domin idan mun zo wato kana zaune ko kana kwance kana bacci mu zo ko wajen ainihin neman abincinka mu taka maka. Wato ainihin kira mu dinga yin jawabi da kai ka wai ga gabas ka wai ga yamma ka wai ga kudu ka wai ga arewa ba ka kuwa ba ɗana ai za ka iya firgita ko?
Gaskiya.
Kuma ka san dukkanin wannan ya ci da ɗan uwansa musulmi Allah ba zai ba sa ba ko ba gaskiya ba?
Wannan haka yi.
Duk shekara muna ba da ainihin dukiya zakka kuma bawan Allah Anas zakkan nan ta kasance a gare ka wannan shekara ta bana daraja annabi da alƙur'ani.
To na gode.
Saboda haka Anas ka kasance mai murna da farin ciki a wannan rana ta yau daraja annabi da alƙur'ani. Alkhairin Allah ya zo zuwa gare ka, ɗaukaka ta zo zuwa gare ka, daraja annabi da alƙur'ani.
Ai yanzu haka ma murmushi nake saboda ni kadai ne nan.
Alkhairi ya zo zuwa gare ka, ɗaukaka ta zo zuwa gare ka, daraja annabi da alƙur'ani. Kai murna kai farin ciki albarka annabi da alƙur'ani.
To malam Aljani, kafin ka tafi, za ka ci ubanka to. Ubanka na ce.
Allahu akbar. Me ya kawo zaki kuma a ciki?
Ubanka batas.
Allahu akbar. Ni na san abin da nake yi ba zan zage ka ba, ka ji ko? Saboda hadisin annabi ya ce dukkanin wanne ya zagi wani ya rama ba to wato kansa ya zaga.
Na ce ubanka watar.
Na gode ma Anas.
Ni ba za ka damfare ni ba dan uwarka.
Na'am.
Kuma duk abin da muke yi na naɗe shi a wayata.
Wani abu da waɗannan ‘yan damfara suke da shi shine ko dai su nemi tsoratar da mutum ko kuma sai su yi ta jan ayoyin Ƙur'ani suna kiran sunan Allah domin rashin imani da sunan wai za su taimaka wa mutum ne. Wai shin aljani yana iya kiran mutum a waya? Lokacin da muka fara gabatar da shiri akan waɗannan ‘yan damfarar, na yi wannan tambaya ma Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malamai ta Abuja, wanda shi ma wani ya so yi masa irin wannan damfarar to amma a lokacin shi wancan dan dambarar bai san cewa da babban malami yake magana ba.
To gurgurdun fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya. Duk wanda kaje yake cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne, to dan adam ne wanda yake dan damfara amma ba aljani bane. Kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne, sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban. Amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba, ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani bane ya gaya maka wannan. Alal hakika wannan abin da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce.
To
na tafi Kaduna mun je wata makaranta, to muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashing dina a waya ta Zen.
Haka
sai na kira tunda ba san lambar ba, da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Haka
ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai ta ce bawan Allah, Allah ne ya je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a, kai mai taimakon mutane ne, mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya hada mu da kai. Saboda haka kai kokari. Ni sunana Shamsiya ƴar malam Baba Alhaji daga Hubbaran Shehu Dan Hodeo daga Sokoto.
To
saboda haka muna bukata mu taimake ka, amma akwai ka'idoji da zaka bi mana. Kace to kai kokari ka sai Qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan. Nace to zan yi insha Allah amma bana gida. Kace to yau zaka koma gida ko? In ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau. To da na fahimci cewa sharri ne irin nan damfara. Sai nace ina ce dai muryan nan kamar na mutanen boye nake ji. Ita ce kai dai kawai kada ka damu, Allah ne ya hada mu da kai, mu ba mutane bane ɗan adam jinsin ku, amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah. Daga ƙarshe sai ce amma dai ba aljanu 419 ba ko? Maza sai ta katse wayar. Tana katse waya sai na sake kiran wayan, ta ce abun naku mai ake ce masa ma waya ko? Muna magana abun ya yanke ko? Nace eh ya yanke. Ita ce to masha Allah shukran. To da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta Larabci. Ni kuma gaba ɗaya sai na juya magana da Larabci na ma kiyin Hausa. Ita ce a'a kabar Larabcin, idan ka sake bugowa zan hada ka da mahaifina malam Baba Alhaji. Shi malam Baba Alhaji zai maka magana kan Larabci, amma in za ka bugo mana kafin ka kira babban nawa in hada ku da shi kai salatin Annabi 11. To mutanen da muka tafi tare da su sai na ba su lambobin gaba daya.
Haka
da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan damfara aljana ko kuma ɗan damfara aljani da ya canza murya. To bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba, kuma na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa dauka saboda sun fahimci cewa na gano su.
Ka gano su
To da waya ta MTN sai na buga wannan lambar tasu dai da ita. Ina bugawa sai wani ya ce hello, daga ji dai muryar namiji ne. Sai na ce assalamu alaikum, to sai ya gano murya ta ce, sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya sake canza murya. Na ce to aljani dan damfara dan 419 watan cin ubanka ya kama. Sai ce kai me kake faɗi ne? Na ce watan cin ubanka ya kama. Sai ce kai ka san da wa kake magana ko? Na ce ai da ubanka nake magana aljini. Sai mun lahanta ka, sai mun ma illa. Na ce wallahi kai ya kake yi, ba alfahari ko gadara ba, amma kai kai kaɗan da ka wulaƙanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma ka yi min wata illa. Sai kashe wayar. Don haka a takaice dai waɗannan mutane ɗan damfara ne, ba aljanu ba ne. Mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe-rabensu, kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban.
To Allah shiga bata malam, kamar me yake sa mutanenmu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan waɗannan mutane?
To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan. Na biyu kuma zarmewa da son abin duniya. Alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne ya halicce shi, ba mai azurta shi sai Allah, ba mai talauta shi sai Allah. To daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida ta saka kafin ya yi masa kuɗi, to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata. Hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa. Ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi? Kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko abin da kake yi kaza, mun yi ma kaza, je ka guri kaza ka ɗauka kaza kawai mun baka.
Allah shiga bata malam, baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan ƴan damfara suke ba su?
To Ayalat Ibrahim, tsoro abin da babu tsoro ba, wato wannan matsala ce babba. Mutane sun dauka cewa da aljani ya maka tuk zaka mutu. To ba haka bane. Yadda kake waɗanda ba su san ba me abin tsoron ba suke shakkar aljanin, to shi ma aljanin haka yake tsoron su.
Ma sauraro, duk wanda ya kira ku a waya yace shi aljani ne, to ƙarya yake yi. Ku yi sauri ku fara nada, har ma da lambobin wayar da suka kira ku da su akai ku turo mana su. Akwai hanyoyi da dama na kama irin waɗannan ƴan damfara aljannun ƙarya. A huta lafiya.
To a gaida malamai, batun hukumar zaɓe da kuma zaɓen gwamna da za a yi a jihar Kogi na ɗaya daga cikin sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a wannan mako.
Da jaridar Blueprint ne sharhin jaridun arewacin Najeriya zai fara da ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna cewa dattawan siyasar jihar Taraba sun yi watsi da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da ta soki zaɓen gwamnan jihar Taraban. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta ambato shugaban hukumar zaɓen Najeriya ne Farfesa Mahmud Yakubu. Yana cewa ba su da wani zaɓi a zaɓen gwamnan jihar Kogi sai abin da jama'a suka zaɓa wa kansu a zaɓen da za a gudanar a ƙarshen wannan mako da muke ciki. Babban labarin jaridar Leadership kuwa ta ambato shugaban ƙasar Rasha ne Vladimir Putin. Yana cewa ƙasashen duniya guda 40 ne ke tallafawa ƙungiyar ISIS da kuɗaɗe a ciki, har da ƙasashen nan guda 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Leadership ta ce hukumar Alhazan Najeriya a yanzu ta tabbatar da mutuwar Alhazan Najeriyan guda 274 da kuma ɓacewar wasu guda 44 a turmutsutsun Makka a lokacin aikin hajjin da ya gabata. An sake kama ɗaya daga cikin 'yan Boko Haram da ake nema ruwa Jallo a garin Maiduguri. Wannan shine babban labarin jaridar Daily Trust. Jaridar ta ce rundunar sojin Najeriya ta sake damƙi ɗaya daga cikin hamshaƙan Boko Haram mai suna John Trinki a garin Maidugurin. Har ila yau dai jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa gwamnatin jihar Yobe ta kafa wani kwamitin sake tsugunar da 'yan gudun hijira a jihar. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da gargaɗin da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta NLC ta yi game da matsalar wahalar man fetur a Najeriya, inda ta yi kiran da a kawo ƙarshen wahalar ta man fetur kafin watan Disamba mai zuwa. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala da labarin ta da ke nuna cewa rundunar sojin Najeriya ta bankaɗo inda 'yan ƙungiyar Boko Haram ke ƙera makaman roka da ma wasu makaman a garin Bama da ke cikin jihar Borno. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Batsari, ƙarfe 2:23 da rabi sashin Hausa na murya Amurka ke magana yanzu, lokacin da za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka, mai magana shi ne Turbaban Radio Matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Mai Amurka yana so in bayyana da ra'ayina dangane da kaddamar da aikin gona wanda mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a wannan jiha tamu ta Kebbi. Da fatan wannan kaddamar da aikin gona da ya yi zai amfane mu mu talakawan jihar Kebbi da sauran al'umma gabaki ɗaya. Kar ya kasance rijiya ta ba da ruwa guga ta hana, saboda haka shugabanni waɗanda Allah ya azaba ragwama a kan talaka don Allah ku yi adalci ga ajin nan da an kaza muku a kai. Na gode, na kuma sauran kofi tukur Babban Rediyo Matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Yau'i wassalamu wa lafiya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika, ni ne mai magana Usaini Mustapha da ke guru Hausare a jihar Yobe. Don Allah Ibrahim Gaidam, ya kamata a taimaka a biya malaman ma'aikatan gwamnati a biya su albashi LEU da local government don mutane suna cikin damuwa. Ma'aikata sun shiga cikin kunci kusan wata biyu babu albashi. Don Allah gwamna ka ji kukan mutanenmu na yau da ka share mu shawari. Na gode, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo a Amerika. Farko kuna magana da Rabu mai shayi Tanza. Hakika nan gaskiya mun ga jihar Kebbi ta cika dan da dan mutum. Domin tsawon shugaban ƙasarmu na Najeriya domin bunƙasa aikin shinkafa da alkama da sauran da ya nomi na rani. Amma kuma wani hanzari ba gudu ba abubuwan da ya ba su muna buƙatar su wasu kawo ga manoma na gaskiya ba manoma jiro ba. Dan abubuwan nan suna yin ga manoma jiro munan manoma ƙwarai ba su kawo hannunmu ba. Dan haka a yi ƙoƙari bakin duk miliyan miliyan nan da ya ba su wa duk ƙaramin manoma ce su samu 100,000 da yan kai to ya dace duk ƙaramin manoma ya tabbatar da sun kawo gare shi. Na gode.
Ayyuka a Najeriya. Dan Allah dan Annabi BOA Hausa ku ba ni dama in yi kira ga mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Da yi wa Allah yi wa Annabi gaggauta ɗaukan matakai na kawo ƙarshen wannan matsala ta ƙarancin man fetur da kuma tsananin tsaron da man fetur ɗin ya yi a gidajen mai musamman arewacin Najeriya. Saboda wallahi tallahi tana kawo tsananin kunci da tagayyara matuƙa zaya. Kuma ya yi tayin goro da bi a kasuwanni hatta kuɗin mota da ake biya yanzu ya ƙaru sakamakon wannan tayin goron da bi da man fetur ya yi a Najeriya. Kuma gashi nan ya yi ƙaranci sosai da sosai. Sai ka tafi shan mai sai ka shafa a wani biyar baka samu man ba. Dan Allah dan Annabi shugaba Muhammadu Buhari kai wa Allah da mahaifinsa ta zuwa ɗaukan mataki dan kawo mana saukin wannan matsala ta ƙarancin mai da ya addabi arewacin ƙasar mu Najeriya ko talaka ya samu sa'ida.
To madalla ma sauraro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu yi sallama.
Tashin Bambiya Talata a birnin Yola arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane 31 da raunana mutane 42 da daddare bam ɗin ya tashi. Sabon kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ya buƙaci Amurka ta ɗan sarara wajen barin 'yan gudun hijira daga Siriya shigowa nan Amurka. Yana misali da damuwa akan matakan tsaro bayan munanan hare-haren da aka kai birnin Paris. Paul Ryan ya ce majalisar wakilan Amurka wadda 'yan jam'iyyarsa ta Republican ne ke da rinjaye za ta jefa ƙuri'a cikin 'yan kwanaki masu zuwa domin jinkirta fara amfani da shirin da shugaba Obama ya gabatar na barin 'yan gudun hijira 10,000 daga Siriya shigowa nan Amurka cikin shekara ɗaya. Shugaba Barack Obama a yau Laraba ya ce Amurka za ta yi maraba da Rasha ta karkata akalar hidimomin da take yi a Siriya wajen tunkarar 'yan kungiyar ISIS maimakon ƙarawa shugaba Bashar al-Assad ƙarfi. Shugaba Obama ya bayyana kungiyar ISIS a zama babbar barazana kuma ya lura da cewa kila kakkaɓo jirgin saman fasinjan Rasha a Masar a watan jiya ya ingiza shugaba Vladimir Putin na Rasha canja inda zai yake mai da hankali. Jiya Talata dai ba mabaman Rasha masu cin dogon zango suka yi wa raƙa babbar tungar 'yan kungiyar ISIS da ke arewacin ƙasar Siriya lugudan wuta. Bai ɗaya majalisar dattijan ƙasar Rwanda ta yi na'am da canja tsarin mulki a jiya Talata da ya bai wa shugaba Paul Kagame damar yin takara a karo na uku.
To a gaishe ki da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da asa za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin sai bango ya tsage na ita Jimmai Ali. Kamin na madadin dukkan abokan aiki musamman ita Jimmai Ali da kuka ji da kuma Cuba Hero Diodone da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Charles Hals a nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.